Tunide babban bankin Najeriya ya bada wani umarnin cewar dukkanin ƴan canjin kudaden kasashen waje da ba su da rijista waɗanda kuma zaka ga suna ta karakaina kan manyan titunan kasar nan kamar irin su Port Harcourt, Lagos, Owerri da kuma Abuja babban birnin tarayya na cewar dai gudanar da harkokin canjin kudaden kasashen waje baya bisa ka'ida daga watan Janairun shekara mai zuwa gwamnatin Najeriya ta soke damar waɗannan mutanen canji na su daina hada-hadar kudaden kasashen waje kamar dalar Amurka, pound sterling na Ingila da kuma euro na Germany da riyal na Saudi Arabia da dai sauransu da cewar ba a yarda su ci gaba da gudanar da waɗannan harkoki ba illa iyaka sai waɗanda ke da lasisi kuma waɗanda suke da lasisin gwamnati ta nuna cewa suna taimakawa waɗanda ba su da lasisi ta ƙara karakaina kan manyan titunan kasar nan to hakika su kuka da kansu domin gwamnati ba za ta kyale su ba bayan da sanarwar da babban bankin Najeriya ya fitar kan cewar masu canjin kudaden kasashen waje da ba su da lasisi su hakura da hada-hadar canjin da hakan ne na tuntubi mai magana da yawun babban bankin Najeriya Malam Ibrahim Ma'azu domin jin ire-iren matakan da suke dauka kan waɗanda ba su da lasisi sai ya ce
sanarwar an yi shi a rubuce an kuma sa a yanan gizo-gizo na babban bankin Najeriya
abinda zan da mu ƙara fahimta shine kar jama'a su raja'a cewar an ce a kasuwan hada-hada na kasashen waje su manta da bambancin da ke tsakanin kasuwar fage da BDC. BDC su ne waɗanda hukuma ta amince da su, gwamnati ta amince da su, babban banki ta ba su lasisi. Baya ga waɗannan akwai wancan da ake ganin na kasuwan fage wanda muke cewa farallel market ko black market. Wannan haramtacciyar kasuwa ce da dokokin Najeriya. Sannan kuma azantan da ke cikin ta na da yawa. Ɗaya daga cikin azantan shine ba riba suke nema ba, riba suke nema. So waɗannan kaga ba da su ake magana ba. Saboda mene? Hukuma ta da ƴancin tafi ta kame
ana ta dai samun martani daga ire-iren masu wannan sana'a ta canji din kan cewar lalle an shiga rayuwarsu kuma an takura musu sai dai a yi duk abin da ya kamata domin lasisin da ake so su samu ya kai kimanin naira miliyan 75 kuma abu ne wanda suka ce an matsa musu matuka da hakan ne ma yasa suka ci gaba da kokawa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma babban bankin kasar kamar haka
mai magana Alhaji Salisu Balaraba dan Ikara mazaunin Port Harcourt dan canji mu abin da muke kallo anan ita gwamnati ai ba za ka hana ta aikin ta ba shi gwamnan CBN da yake fadan cewa daya ga wata za a nan mai canji amma dan sanan masu ilimi wannan abu suka tanazar mana saboda ba mu da sana'a sai canji ba zai yi mutum a hana shi sana'a shi ba
ni a kai Shehu Kwanti Owerri Imo State ai wannan ba gaskiya bane mu ba mai san mu haidin kudi ba ga hili na take shet ne muke da shi ya ka da kai suka sai dala 10,000 ko 20,000 mu sai da maka wannan ko ba ta Najeriya ko ba mu wannan Najeriya wani abu
so ana abokan lemi mai canji kamata yayi CBN ta tsaya ta bincika ta yi nazari ta gani shin su wane ake ba ajiya kudin suka tunani ana ba mutane ajiya ta gani ba wai a ce wanda aka hanya yana neman abin da yake ba
yanzu dai abin da ya rage shine a jira watan Janairun shekara ta 2016 mai zuwa a gani doka za ta yi aiki ko kuma a'a Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya